أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, babban masallacin Juma'a nan cikin garin Dutsen jihar Jigawa a wannan yammaci na Juma'a, wanda yau 23 ga watan Ramadan, hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace da 14 ga watan hudu miladiya 2023. Muna cikin suratul Dukhan, wannan aya da aka karanta ta 25 da kuma wanda suka biyo bayanta, mun soma bayani akai lokaci yayi mana halin nasu mun tsaya aya ta 24, wanda Allah subhanahu wataala yake cewa watrukil bahra rahwan, yake cewa annabi Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam, ka kyale teku ta tsaya tak a yadda take. Innakum jundun mughraqun, domin su wata runduna ce wanda ake nutsar da su. Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan domin kwantar da hankalin annabi Musa alaihi salam, cewa wannan fitowa da Fir'auna yayi da mutanensa ba za su kai labari ba, kuma sun yi sallama da gida kenan. To Allah sai ya faɗi abinda ya biyo bayan mutuwar tasu, ya ce kam taraku min jannatin wa uyun, da yawa suka bar gonaki da kuma idanuwan ruwa, wazuru'in da kuma shuke-shuke, wa maqamin karim, da wurin zama wanda yake ainihin na alfarma, wa na'matin, da kuma jin daɗi, abubuwan jin daɗi, kanu fi hafakihin, wanda suka kasance suna more rayuwa a ciki. Babu wanda zai iya irin wannan aiki a cikin 'yan daƙiƙoƙi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Fir'auna ya yi shekaru yana mulki, yana da'awan uluhiyya, yana da'awan rububiyya, ya yi duk da'awar biyun. Yace ana rabbukumul a'la, kaga wannan da'awa ce ta rububiyya. Sannan yace ma alimtu lakum min ilahin ghairi, ban san wani abin bauta gare ku ba in ba ni ba. Wannan shi kuma kaga da'awa ce ta uluhiyya. To duk yayi wannan aka kyale shi kaman ba a san abin da yake ba. To a cikin 'yan lokuta, abinda ba zai wuce 'yan sa'o'i ba, ya zama kuma labari ya canza. Allah ke cewa kam taraku, wannan kam khabariya ce, akwai kam istifhamiya, irin kam labithtum, wannan istifhamiya ce, wannan ita kuma khabariya ce, tana nuna abubuwa masu yawa wanda ainihin ake bada labari a kansu. Kam da yawa da yawa, taraku suka bari Fir'auna da mutanansa min jannatin lambuna gonaki wuri wanda yake na ɗebe kewa na shakatawa Misir a wannan lokacin saboda kogin Nil dama da hagu duk an shuke ta abubuwa da zaka so ka gani da ido idan ka shiga ka ji iska mai daɗi ta shaka sannan ga kayan marmari masu daɗin ci mana sun shirya wa kansu aljannar duniya to Allah subhanahu wataala ya ba su dama suka dan taba na dan lokaci kuma shikenan sai aka yanke yanke wa har abada sun bar shi a bayan su sun riga sun yi gaba wazuru'in da wasu irin shuke shuke wannan zuru'in an kawo shi ne da nakira domin a nuna cewa ba na wasa bane masu yawa ne shuke shuke ne wanda ka faɗi ma adadin asnaf din da kala kaza da kala kaza da kala kaza an baka aiki ballanta naka ce idan dabinai ne bishiya nawa ce inibi bishiya nawa kayan marmari kaza bishiya nawa ba za ka iya lissafa ba shi yasa aka ce wazuru'in sannan wa maqamin karim da wuraren zama wanda suke na alfarma bayan an shuke wannan wurare aka zo aka yi karagu aka yi kujeru aka yi wurare na zama na shakatawa wanda kowa zai so ya zo ya zauna irin wannan wurin kai Allah subhanahu wataala sai ya dunkule ga baki ɗaya sai ya ce wa na'matin akwai bambanci tsakanin an-ni'ma da an-na'ma idan muka ce an-ni'ma shine jin kai da tagomashi shi kuma an-na'ma su kayan more rayuwa su kankin kansu a lokacin da ya zama ga su nan an tanade su ga su nan kana gani da idanka su ma nan an kawo nakira domin a nuna cewa ba na wasa ba ne wa na'matin da wa'insu kaya na jin daɗi kanu fiha fakihin wanda suka kasance suna more rayuwa a nan dangin abubuwan ci ne abubuwan hawa ne abubuwan kwalliya ne duk dai abinda dan adam zai iya more rayuwa da wanda zaka iya yin hasashe da wanda ba zaka iya hasashe ba duk suna nan a wannan wuri Allah sai yake cewa kadhalik kamar haka wannan kadhalik malaman tafsiri sun yi sabani ko dai mu ce wannan kadhalik khabar ne na mubtada sai zamo al-amru kadhalik lamarin yadda aka baka labari haka yake ba dadi ba ragi ba canji ko kuma a'a kadhalik tana da alaka da wani abu wanda aka shafe a gabanta kenan kadhalika naf'alu biman asa amrana irin yadda muka yi ma fir'auna da ɗan kanzagin sa to haka muke aikatawa ga duk wanda suka saba umarnin mu suka yi mana taurin kai kenan a wannan kamar ana jan kunnen mushrikan Qurayshawa yadda fir'auna da mutanansa suka ja da annabi Musa basu ci nasara ba suka dandana kudansu suka zamo min jannatin duniya ila jahannam daga aljannar duniya zuwa wutar jahannama kai tsaye domin shine abin da ya faru mimma khati'atihim ughniqu fa udkhiluna haka Allah ya faɗa ga mutanen annabi Nuhu to su ma mutanen Fir'auna abin da ya faru gare su kenan annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-azab tunda Allah ya shigar da su a wannan ruwa Allah yake cewa wuta ce ake bijirar da su ga wannan wuta safiya da marici tunda suka shiga wannan kuma sannan idan alkiyama ta tsaya za a shigar da fir'auna da mabiyansa a cikin azaba mafi tsanani to kenan ana jan kunnen Qurayshawa cewa ku kwana da sanin cewa kangara da kuke wa manzo alaihi salam in dai baku daina ba to irin abin da ya faru ga fir'auna da mabiyansa shi ma zai iya faruwa a gare ku Allah sai ce wa awrathnaha qauman akharin sai muka gadar da wa'ancan gine-gine da wancan gonaki da wancan kayan more rayuwa sai muka gadar da su ga wa'ansu mutanen na daban ba su ba a cikin suratul araf lokacin da banu Isra'il suke ta kawo koke wajen annabi Musa ga irin abin da suke haduwa da shi na cin mutunci tursasawa azabtarwa wulakantawa sai ke cewa asarabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun ku ƙara hakuri ya kusata sora kadan Allah ya halakar da magautanku sannan ku ya kafa ku a ban kasa kuma in an kafa ku a zuba ido a ga kuma me za ku yi a bayan sa to lokacin da Allah ya halakar da su Allah sai ya yi wa awrasna alqauman ladina kanu yusaffuna masharikal ardi wa magharibaha allati barakna fiha وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون أن ولاكة بنو إسرائيل أن يمس الدنيا أن كرير ياسو أن كسر تدسو ألا سيتي سيمك قادر قوي أن تمتاني دعك ترساسا أك ترمز هنتنا سأكسا sai muka gadar masu mahudar rana da mafadarta ma'ana kasar Misra ga baki daya da su ne bayi su ne yan kwadago su ne yan aiki duk wata wahala yanzu kuma a cikin dan lokaci Allah subhanahu wataala ya canza ainihin ma'aunin sun zama yanzu kuma su ne masu fada aji wannan abubuwa da Allah ya musu sai ya ce bi ma sabaru saboda hakurin da suka yi Allah sai ya nuna cewa hakuri shine sunadare na cin nasarar duniya da lahira duk abubuwa da Allah yake fada to zaka ga cewa sai an yi hakuri inda za a ci nasara inda ana son cin nasara duk wannan abin da Allah ya musu sai ya ce bai ma sabaru saboda hakurin da suka yi hakuri yana da wahala amma kuma ribarsa ba za ta lissafu ba ku duba annabi Yusuf alaihi salam abinda ya fuskanta a wajen yan uwansa jefawa rijiya kalan sharri wane ne duk abubuwa kun ga lokacin da yan uwansa suka je gare shi yayi musu karamci basu gane ba suka je suka sake dawowa har dai abinda ya faru ya faru lokacin da suka gane cewa shine ya hadu da dan uwansa yace ana yusufu hadha akhi kad manallahu alaina sai ce innahu man yattaqi wa yasbir duk wanda yaji tsoron Allah kuma yayi hakuri to Allah baya tozartar da sakamako mai kyautatawa to shi sai ya kai dan uwa ka zama mai hakuri ka zamo mai juriya kada ka zamo mai raki kada ka zamo mai mita ba a cin nasara a duniyance ko addinance da raki da mita da yawan koke-koke to kaga Allah sai ya ce bi ma sabaru sai ya ce wadammarna ma kana yasna'u fir'aunu wa qaumu muka ragargaza muka darkake abinda fir'auna da mutanansa suke aikatawa wa ma kanu ya'rishun da duk abin da ya zama sun gina Allah subhanahu wataala ya lalata shi kuma dama a cikin suratul qasas Allah ya faɗa wa nuridu annamunna alal ladina sudifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun haka Allah ya faɗa yake cewa muna nufin ya zamo ainihin mun yi baiwa ga wanda ya zamo an wulakanta su an tursasa su an ci zalunsu muna nufin mu yi baiwa gare su mu ba su daraja mu ba su ikon fada a cikin ƙasa sannan mu nuna wa fir'auna da hamana da ƴan kanzagin su abinda suke jin tsoro me suke jin tsoro ai dan duban fir'auna ba ya fada masa a cikin banu isra'ila za a yafi wanda zai zama sababin tafiyar mulkin ka ba wannan tasa yake ta yanke yan jirajirai da akai tunda samun cikin mace ma za a je a rubuta wanta da ciki Allah sai ya ce to Fir'auna a gidanka kai zaka rene shi ba kai zaka ciyar da shi ka shayar da shi kuma abinda baka san ya tabbata in ba Allah ba zai yi wannan saboda haka abinda Allah ya ce shine tabbatacce ya kai bawon Allah ka kwantar da hankalinka to saboda haka sai Allah ke cewa wa awrasnaha qauman akharin sai muka gadar da wannan daula ta Fir'auna ga wayansu mutane daban kun ga anan Allah sai ce qauman akharin bai fadi su wane ne ba to sai ayoyin da na karanta suka fassara mana kazalika wa awrathna bani isra'il sai zama wayancan bani isra'il su ne Allah ya gadawa wancan abubuwa to wannan ba a iya wancan lokacin ba har a yanzu irin wannan abu zai iya faruwa shi yasa mukan ce duk wani mutum wanda Allah ya bashi ikon fada aji ya zama akwai wanda suke masu rauni karkashin sa mai kudi kake mai mulki kake wane ne in dai kana da fada aji akwai wanda suke karkashin ka to ka tausaya musu ka mutunta su kuma duk haƙoƙin su ka dinga ba su dai wa irin wannan abin yana faruwa kama kariya sai kaga wata ƴar wanke-wanke a gidan wani hanshakin mai kudi dududu abin da ake ba wannan ƴar wanke-wanke ko wannan mai share-share bai wuce kudin katin waya sana sati ba amma sai kaga an hada wata uku ba a biya su ba kai wasu ma a hada watanni sai dai da guntu-guntu saboda tsabagen mugunta saboda rashin tausayi saboda rashin sanin haƙƙin ɗan adam kaga wani direba ne a gidan wani mai kuɗi tun sassafe ko mai sanyi shi zai samu ko ya zo shi wancan ma bai gama bacci ba yayi ta jira har ya gama baccinsa ya sha shayinsa ya gwangwaje sannan ya fito wala Allah ma shi ba lalle a ce yayi kari mai kyau ba kun sha jin irin wannan ya tuka mai gidan a koshe shi ya tafi yana ganin biji-biji har ya rika sakin hanya irin wannan yana faruwa to haka zai ta wannan wahalar ƴaƴansa ba su yi karatu ba mai kuɗin yana da ikon ya ɗauki nauyin ƴaƴansa aƙalla a yi masa gata a sa ƴaƴansa su yi karatu na addini da na zamani yadda za su zama mutane a'a yadda uban ya bautar da shi ya zama yaransa to haka nan ƴaƴan za su gaje shi shi ma ya zama ɗan shararsu ɗan wanke-wankensu ɗan bitacen ɗinsu ɗan karyakashinsu haka ake irin wannan rayuwa to wannan zalunci ne ba daidai bane da yawa akwai wanda aka yi musu irin wannan Allah kuma sai ya zo sai ya ɗaukaka ƴaƴansu wani tudu wani gangare da shi ne leburan alhajiwa ne amma yanzu ga ɗansa ya zama hanshakin mai kuɗi shi kuma alhajiwa ne Allah ya karya shi hanyoyi irin waɗannan kuma sai kaga alhajiwa ne ya zo kuma yana ƴan murya gun leburansa na da saboda ɗansa ya zama mutum to wannan suna ce ta Allah duk lokacin da danniya za ta yi yawa cin zali zai yawa to Allah sai ya canza lissafi Allah ka ba mu iko mu gyara to saboda haka Allah subhanahu wataala sai ya ce fama bakat alaihimus sama'u wal ardu sama da ƙasa ba su yi kuka saboda ainihin rashin Fir'auna da kuma mutanensa ba ita wannan gaba malaman tafsiri sun tattauna shin ana nufin sama da ƙasa suna yin kuka na haƙiƙa idan aka ce wani mutumin kirki ya kau daga ban ƙasa ya mutu an rasa shi sama da ƙasa suna yin kuka ko ku a'a wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce a nan an zo da usulubi wanda ya zamo sananne a wajen larabawa larabawa sukan kambama mutane masu daraja a wajensu da waƙe-waƙe na nuna matsayinsu in suka mutu su ce duwatsu sun yi kuka bishiyoyi sun yi kuka sama ta yi kuka ƙasa ta yi kuka saboda rashin wane ma'ana idan babban mutum ne suka ce to wannan irin wannan usulubin shine abinda ainihin aka ambata a wannan zaka ga akwai waƙe-waƙen su da yake nuna wannan ina tuna akwai wani sunansa Al-Walid ibn Tarif, to sai aka kashe shi kisa na zalunci. To akwai yar uwarsa sunanta Layla bint Tarif, sai ta shigo a cikin wani jeji, sunan jejin a Al-Khabur, sai ta ga bishiyoyi sun yi lip lip, sun yi ganyaye masu kyau. Sai take cewa a ya shajar Al-Khaburi malaka murikan ka annaka tajza al-ibn tarifi, ku bishiyoyin wannan wuri me yasa naga duk kun yi lip lip kaman ba ku yi alhinin kukan ibn tarif da ya mutu ba? Ai ya kamata aga kun bushe, kun yamushe. To bushiya za ta yamushe saboda mutuwar wani? Kaga wannan kawai wani usulubi ne wanda suka riga suka saba. To shi ne sai aka nuna cewa sama da ƙasa kogi zau ba abin da ya shalle su, don Fir'auna da mutanensu sun mutu. Wasu malaman suka ce a'a, akwai athar da suke nuna cewa idan mutumin kirki mai bin Allah ya mutu, to ƙasa da sama za su iya alheri. Akwai wani hadithi za ku ga Imam al-Bagawi a cikin tafsirinsa, Ma'alim al-Tanzil da ma Ibn Kathir a cikin tafsirinsa sun kawo wannan hadithi. Wasu malamai sun hassana hadithin. Hadithin yana cewa babu wani ɗan adam face yana da wasu ƙofofi guda biyu, ɗayar ƙofar ta nan arzikinsa yake saukowa, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, ɗayar ƙofar kuma ayyukansa na ƙwarai suke takawa zuwa sama, ilayhi yas'alu al-kalimu at-tayyib wal amalu salihu yarfa'u. To idan shi wannan ɗan adam ɗin ya mutu, to wannan ƙofofi za su dinga kukan rashinsa. Ita waccan ƙofa tana kukan rashin arzikin mutumin kirki da yake biyowa ta wajenta, ita kuma waccan ɗayar ƙofan tana kukan rashin ayyuka na mutumin kirki da yake takawa zuwa sama gare ta, ita kuma ƙasa tana koka mutumin kirki da da yake salloli, yake karatun Al-Qur'ani, yake zikirin Allah, yake sada zumunci, yake yin abubuwa na ƙwarai a kanta, to yanzu ƙasa ta rasa shi, to ita ma ƙasa za ta koka na rashin wannan. Akwai waɗansu asar da Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirinsa, bari in ɗan karanta muku wasu biyu daga ciki. Da ya zo fassara wannan ayar sai ce ay lam takun lahum a'malun saliha, Fir'auna da mutanensa ba sa da waɗansu ayyuka na ƙwarai, tas'adu fi abwabi sama, wanda suke takawa zuwa ƙofofin sama, fatabki ala faqadihim, ballantana sama ta yi kuka saboda rashin waɗannan. Wala lahum fil ardi biqa'un abadullah, kuma babu inda suka bauta ma Allah a ban ƙasa, fafaqadathum, ballantana ƙasa ta rasa su ta bakin ciki. Falidhalika astahabu, to saboda haka ne ma suka cancanci Allah yunzaru, cewa ba za a saurara musu ba. Wala yu'akharu li kufrihim, kuma ba za a daga musu kafa ba saboda kafircin su, wa ijramihim, da manyan laifukan su, wa utuhim wa inadihim, da kuma taurin kansu da kangarar su. Sannan sai ya kawo wani athar na Mujahid ibn Jabr. Mujahid ibn Jabr sai ya ce ma mata mu'minun, babu wani mumini da zai mutu, illa bakat alayhi sama'u wal ardu, face sai sama da ƙasa sun koka saboda rashinsa. 40 yawman, za su yi wannan tsawon kwana 40. Kala, sai ɗalibinsa da yake faɗa ma wannan, sai ce faqultu lahu, sai na ce da shi a tabkil ardu, yanzu ƙasar takan yi kuka saboda rashin wani mutum? Faƙala, sai Mujahid, shi Mujahid kun san tabi'i ne, almajirin Ibn Abbas ne, sai ya ce a ta'ajab, yanzu kai mamaki kake? Wa ma lil ardi la tabki, me yasa ƙasa ba za ta yi kuka ba? Ala abdin, akan wani bawa nagari, kana ya'muruha bir ruku'i wa sujud, wanda yake raya ta da ruku'u da sujuda. Wa ma lis sama'i la tabki, me yasa sama ba za ta yi kuka ba? Ala abdin, ga wani mutum na ƙwarai, kana takbiruhu wa tasbihu fiha kadawiyyin nahal, zikirin Allah da yake da ambaton Allah ana jin karar su kaman kukan kudin zuma a sama. To me yasa sama ba za ta koka ba? To wa'annan athar sai ya zama wa'ansu malamai sun ce to akan su wannan zai nuna cewa ƙasa za ta koka saboda rashin mutanen ƙwarai akanta. Sama ma za ta iya kokawa saboda rashin ayyukan mutanen ƙwarai da suke ainihin tafiya. Kuma za mu yi mamaki ba, domin jirgin nahal wanda manzo alaihi salatu wassalam yake hawansa yana huduba kafin a yi masa mimbari. Ai, kun ga lokacin da aka yi wannan mimbari sakamakon ana ganin kaman gara ko sani sun so mu cinye wancan kwatattaran dabino, ya zama an yi wa manzo alaihi salam mimbari. Ai, kun ga da aka janye shi kuka yayi wanda Madina ma ta ji gunjinsa. To ba abin mamaki ba ne ƙasa ta koka, sama ta koka? Ba lalle ba ne mu sai mun ji kukan, ba lalle ba ne mu sai mun ji sautin, amma abu ne wanda zai iya yiwuwa, domin ƙasa da sama kullum suna son mutanen kirki a kansu. Ƙasa tana so a ce mabiya Allah su ne suke yawo a kanta, sama tana so a ce tana inuwance bayan Allah wa'inda suke na ƙwarai ba wai kan gararru ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. To saboda haka Allah shi yasa yake cewa fama bakat alaihimus sama'u wal ardu, sama da ƙasa ba su yi kuka a kansu ba, wama kanu munzarin, kuma ba su kasance wanda ake saurara ma ba. A tafsiri tun daga aya ta 24 yace waturikil bahara, kabar teku, idza qata'tahu anta wa ashabuka, in ka tsallake teku kai da mabiyanka ya kai annabi Musa, to ka kyale tekun nan rahwan, anan tsaye cik yanda yake, shine yake cewa sakinan munfarijan. Anan masu tafsiri su gyara wanda aka rubuta fana farraja, wannan mimun ne munfarijan, mimun ce da farko ba fa'un ba. Wato ka bi ka kyale teku shiru cik, kuma tana nan yadda ya zama takuran ta yaye, hatta yadda kuna hulkibtu, halkibdawa su shigo ciki, innahum jundun mughraqun, domin su wata runduna ce wanda ake durmuyar da su a nutsar da su. Sai ke cewa fatuma, masu tafsiri anan masu gyara nan sai aka rubuta fatuma annufa ughriqu, ba haka bane, fatuma annabi zalika, fatuma annabi zalika, shi annabi Musa sai ya nutsu da wannan umarnin Allah, fa ughriqu, sai aka nutsar da fir'auna da mutanansa, kama akhbara ta'ala bidhalik, kaman yanda Allah subhanahu wataala shi da kansa ya ba da labari. Yace kam taraku min jannatin, da yawa da yawa suka bar gonaki shine fasatin, wa uyun, da idanuwar ruwa ta jari da suke gudana, wa zuru'in, da shuke-shuke, wa maqamin karim, da wurin zama wanda yake na karimci na girma, shine yace madrasul hasan, wurin zama kyakkyawa, wa na'amatin, da kuma kayan jin dadi, yace mut'at, mut'atin shine kayan jin dadi, kanu fiha fakihin, wanda suka kasance suna more rayuwa, shine na'imin, suna ni'imantuwa a ciki. Kazalik sai yace khabaru mubtada'in, shi wannan kazalika khabar ne na mubtada, ai al'amru kazalik, kamar yadda na faɗa muku kenan, ko kuma kadhalika naf'alu ala man asa amrana, wa awrasnaha, sai muka gadar da wannan ai amwalahum, muka gadar da dukiyoyin fir'auna da mutanansa, qauman akharin, ga wa'ansu mutane na daban, yace ghayra jinsihim, wanda ba ɗan jinsin su ba. Kila a wata faɗa aka ce hum banu isra'il, su ne banu isra'il, raja'u ila misr, sun sake dawowa misra, ba'da qatli fir'aun, bayan kashe fir'auna. Sai ya ce wa kila gairuhum, a wata faɗa aka ce wasu ne ba banu isra'ila ba, ala anna bani isra'il, in mun tafi akan cewa su banu isra'il, safaru ila sham, sun tafi ne zuwa sham, ba'da zalika, bayan wannan, wallahu alam. Sai dai yadda na faɗa mana cewa khairu ma yufassiru alquran bil quran, mafi alherin abin da za a fassara littafin Allah da shi shine littafin Allah, tunda Allah ya ce kadhalika wa awrasnaha bani isra'il, kenan su ne ake nufi da qauman akharin alam. Ina fata an gane. Sai ce fa ma bakat alaihimus sama'u wal ardu, sama da ƙasa ba su yi kukan rashin su ba. Anan sai ce majazun, wannan majazi ne an adam liktirafi na rashin wani alhini bi halakihim da halakarsu, wani itidadi bi wujudihim da kula da samuwarsu, kakkaulihim kaman faɗarsu inda suke cewa bakat alaihimus sama'u, sama ta yi kuka saboda rashin su. Wa kusifa lima halakihim shams, kuma an shafe hasken rana saboda ainihin mutuwarsu. Mun ambaci wannan tun a cikin jahiliyyar Larabawa. Kun ga lokacin da Ibrahim Mu'azzam dan manzo alaihi salam ya rasu yana dan wata 18, to sai ya dace a daidai wannan lokaci rana ta yi husufi. Kun ga sai Larabawa suke cewa abin da ya sa rana ta yi husufi saboda Ibrahim Mu'azzam dan manzo alaihi salam ya mutu shi ya sa rana ta yi husufi. Ka san daga cikin gargajiyar Bahaushe, idan rana ta yi husufi sai a ce to an haifi babban mutum ko babban mutum ya mutu, haka ake faɗa. To wannan shaci faɗi ne kuma surkulle ne. Irin wannan za ka sami tatsuniyoyi na 'yan Shi'a. Wai lokacin da aka kashe Sayyidina Husayn, duk ɗan dutsen da ka ɗaga kawai shi ke da sai ka ga jinin Husayni, duk wani ɗan abu da za ka ɗauke sai ka ga jini. Ƙasa ta yi ta kuka, sama ta yi jawur, duk abin da ka taba kawai sai ga zama jini. To duk wannan tatsuniya ne. Ibn Kathir a cikin tafsirinsa yace duk wannan shaci faɗi ne. Yace ko shakku babu kowa ya sani, yanda aka kashe Sayyidina Husayn zulman, haka aka kashe baban Sayyidina Ali zulman, kuma ba wani da yake ta baban Sayyidina Ali ya bi Sayyidina Husayn matsayi da daraja a wajen Allah. To amma kashe Sayyidina Ali bai sa an sun ce sama ta yi kuka, ko in ka daga dutse ka ga jini, ko ainihin ya zamo sama ta yi ja, ko abin da ya kama da haka ba. Sayyidina Usman shi ma an kashe shi zulman, ko da yake shi da ma ai ba za su ce Sayyidina Usman an kashe shi wani abu zai faru ba. To kankat shi ne manzo alaihi salatu wassalam, da ya bar duniya ba wani wanda zai ce ai ya ga sama ta canza, ba wani wanda zai ce ya ga ƙasa ta canza. Wannan ba sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala ba. Saboda haka duk wani tatsuniyoyi ne wanda Shi'a da masu riga sun saba da irin wannan. To saboda haka Allah subhanahu wata'ala dai yake cewa sama da ƙasa ba su koka saboda rashin su ba. Nan mai tafsiri sai ce bi khilafil mu'minin, sabanin mu'minai, yabki alaihim bi mautihim, sukan yi kuka wato a kansu saboda mutuwar su, musallahu inda suke sallah, min al-ardi a ban ƙasa, wa mas'al amalihim da kuma matattakalan ayyukansu inda aikinsu yake haurawa, min as-sama'i a sama, kama ruwiya fil akhbar, kaman yadda aka rawaito a cikin wa'insu hadisai. Sai ce wa ma kanu mundharin, kun ba su zamo a cikin wanda ake sauraramawa ba, shi ne ce mu'akharina lit-tauba. Nan ma masu tafsiri su gyara lit-tauba ba at-tauba ba, lamun ne guda biyu. Ba su zama wanda ake jinkirtamawa ba domin su tuba. Yace thumma zakara ta'ala, sannan Allah sai ya ambata ma fa'ala bi bani Isra'il, abinda ya aikata ga banu Isra'il ba'da mahalaki fir'aun, bayan an halakar da fir'auna. Me yasa Allah ya ambata wannan? Tasliyatan li mu'mini hadhihi al-umma, domin Allah ya kwantar da hankali ga mu'minan wannan al'umma. فقال سي الله سبحانه وتعالى
ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين.
الله سبحانه وتعالى سيتي ولقد نجينا بني إسرائيل تبس من سيرة بنو إسرائيل من العذاب المهين دقا وتعذاب تولا كنتي من فرعون دقا فرعون innahu kana aliyan min al-musrifin, domin shi ya kasance mai nuna girman kai da dagawa a cikin mabarnata. Wa laqad ikhtarnahum, tabbas mun zabe su ala ilmin, kuma da sani alal alamin ga talikan lokacinsu. Wa atainahum min al ayati, kuma muka ba su daga wa'insu ayoyi, ma fihi bala'un mubin, wanda akwai jarabawa bayyananniya a cikin wa'annan ayoyi da muka ba su. Allah subhanahu wata'ala kaman yana ba da hakuri ga sahabbai a zaman Makka lokacin da suke tare da manzo alaihi salatu wassalam, kun sani cewa akwai lokacin da takurawa ta kai takurawa, tsangwama da cutarwa ta kai, sahabban manzo alaihi salatu wassalam sai da suka yi hijira, suka bar Makka suka tafi kasar Habasha. Habasha shine kasar Ethiopia da kuma Eritrea a yanzu, tunda da can da Eritrea da Habasha da abin nan da Eritrea da abin nan Ethiopia duk kasa ɗaya ce, ana ce mata Habasha, wanda asali sarki Najashi sarki ne wanda yake Kirista amma kuma wanda yake mai adalci mutumin kirki. Yadda aka dinga tsangwamar sahabbai ana cutar da su, ana azabtar da su, manzo alaihi salam ya ce su yi kaura su bar Makka su tafi Habasha. Akwai sarki wanda duk da ba musulmi bane, to ba a zaluntan bayan Allah a wajensa. To wannan ayoyin kaman ban hakuri ne ake musu, cewa ku ƙara daurewa, ku ƙara hakuri. Wannan abin da kuke fuskanta, wasu sun fuskanci abin da yafi wannan, kuma Allah ya tsamar da su ya tseratar da su. Kun ga lokacin da aka yi yakin Badar, Abu Jahal fir'aunan wannan al'umma da nassin manzo alaihi salam, wasu matasa guda biyu kaman yanda aka ambata asira, suka zo suke tambaye wani daga cikin sahabbai, da Allah ya nuna musu wane ne Abu Jahal maƙiyin manzon Allah, dan su dauki mataki a kansa. To matasan nan ya zamo ainihin sun yi diran mikiya a kan Abu Jahal, suka sassara shi suka kwantar da shi, amma lokacin ransa bai fita ba. Abdullahi ibn Mas'ud na ambata yana daga cikin mutane mai yar tsaba, ba shi da tsawo sosai, ba shi da wani kauri sosai, yana daga cikin wanda Abu Jahal ya tsana, Abu Jahal ya rena. Ibn Mas'ud ya zo ya ga Abu Jahal numfashinsa bai gama fita ba, sai ya hau ruwan cikinsa ya zauna, ya ce maƙiyin Allah, yau Allah ya wulakanta ka, Allah ya kawo ƙarshenka. Abu Jahal ya fusata, ya ji haushi, ya ce ina ma wani mai daraja ne da matsayi ya zo ya hau ruwan ciki na ba kai kaskantacce ba, ka duba kafirci da ardanci wai a wannan halin ba, sai ya yi girman kai. Ibn Mas'ud ya ɗauko kansa kali ya kindile kansa ya ƙarasa shi. To kaga a nan sun nuna ɗagawa su Abu Jahal. To yanzu kuma sai ya zamo Allah ya sa a filin Badar ‘yan matasa da raunana da ake wulakantawa duk su ne suka yi musu cin kasa, suka kasantana su. To shi ne Allah sai yake kwantar da hankali ga su mutanen Makka al-mustad'afun musulmi, cewa ku yi haƙuri, ku kasa kunne, ku ji ƙissar Fir'auna da Banu Isra'il, ku ji ɗagawar da Fir'auna yi, da haƙurin da su Banu Isra'il suka yi, da kuma taimakon da Allah ya musu. To kaga za su samu natsuwa da kwanciyar hankali, su ma Allah zai musu irin wannan. To shi ne Allah sai yake cewa walaqad najjayna bani Isra'il, tabbas mun tsiratar da Banu Isra'il min al-azabil muhin, daga wannan azaba ta wulakanci. Mun faɗa a ayoyi irin waɗannan a baya, Banu Isra'il duk wani aikin wahala su ne fasa dutse, su ne noma, su ne faskalan itatuwa, su ne dafa abinci, su ne dafan abubuwa masu nauyi, duk wata wahala ta ƙare akan Banu Isra'il. Ƙiftawa ba sa motsa wani abu, ba wai dole sai ka zamo mai kuɗi ba sai ƙiftawa, in dai kai ba ƙiftse ne to shafaffe ne da mai. Isra'ili shine bawanka, shine dan kwadabanka, shine dan aikin wahalarka. Duk an rarraba su a wajen kibdawa, suna wahalar da su. Komai sanyi, komai zufa, suna cikin aikin wahala. Ba lokacin hutu, sai lokacin da su ba sa da bukatar wani aiki. To shine Allah da kansa yace mun tsirtar da su minal azabil muhim, daga azaba wacce take taulakantawa. Allah subhanahu wataala sai yake cewa min fir'aun, muka tsirtar da su daga fir'auna. Nan da aka ce min fir'aun, wasu malamai suka ce wannan min fir'aun badal ne na al azabil muhim, kenan za mu iya cewa akwai mudafun muqaddar kenan min ta'dhibi fir'aun ko min ihadati fir'aun. Wancan al'azabul muhim da aka tsirtar da su shine azabtarwa fir'auna, wulakantawa irin ta fir'auna. Shi fir'aunan nan innahu kana aliyan min al-musrifin, shi a cikin mabarnatan ma, to mabarnacin su ne kangararren kangararru. Inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'an yastatifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yasahi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Allah subhanahu wa ta'ala da kansa yake cewa fir'auna ya kasance ala fil ardi, ya nuna dagawa da shan kanshi da nuna isa aban kasa. Shi yasa manzo alaihi salam a cikin wani hadisi yake cewa Allah da kansa yana cewa al-kibriyau ridai wal azmatu izari man naza'ani fi wahidin minhuma qasamtu. Ma'anar hadisi kenan, hadisul qudusi. Allah subhanahu wata'ala yake cewa nuna isa da nuna kasaita mayafi na ne da kwarzalle na, duk wanda ya yi min shigogo a cikinsu to sai na karya gadon bayansa. Shi yasa duk matsayin da Allah zai baka ka nuna tawalu, ka nuna kai din nan bawa ne daga cikin bayin Allah. Na taba hikaito muku, akwai wani basarake da aka yi shekaru ɗaruruwa, idan ya zo saboda kasaita in ya zauna ba motsi, ba gyara zama, ba kyabta ido, ba komai, sai an tashi daga majalisa kullum haka. To Allah da ya so wata hanyar da bai isa ba, kuda aka turo. Ka san kuda yana da wata lalata, in ya hauka sai ya rika wani zi a jikinka, ya rika yi ma wata susa ba daɗi. To kudin nan ya zo ya shiga kullum sai dinga wannan zidin ba daɗi, tun yana daurewa, tun yana daurewa har ta kasa ya tashi ta kakkaba kakkaban kunnuwa a cikin mutane. Kuda dan Allah ya nuna cewa kamala bai kai wannan matsayin da zai ce wai shi kawai shi kenan kuma ya hadu ba. Tun lokacin da ka nuna ka'isa, to inda ka nuna ka'isan sai a nuna kun baka isa ba daidai nan din, ba sai an yi gaba ba. To shi yasa duk ni'imar da Allah ya yi maka ka nuna cewa lallai kai bawan Allah ne, kuma Allah yana ta cewa a kanka kai ba abin da ya shafi duniya ba, ko da a addini a ce kai kana taimakon addini kana kaza, to kada ka nuna iyawarka ce. Daga cikin tarihi akwai wanda ya rubuta Qur'ani, kun ga dai rubutun Qur'ani ibada ce, ya rubuta da hannunsa, sai wani ya zo ya ga Qur'anin ya burge shi, sai ya ce ya fulan kaifa katabta hadha, man alladhi kataba hadha, yanzu kai ka rubuta wannan, ya kai ka rubuta. Sai ya ce katabtuhu bi hadhihi al-aidi fi ayyami kaza wa ma massaha min lugu la ilaha illallah, na rubuta wannan Qur'anin da wannan yatsun a cikin yan kwanaki kaza. Kun ga lokacin da Allah ya mai da martani akan Yahudawa, Yahudawa suke cewa wai Allah da ya halicci samai da kasai kamar yadda yake fada fi sita ayyam a cikin kwana shida, to wai Allah da yayi wannan halitta sai ya huta ranar Lahadi, ya fara aiki ran Litinin har Asabar, saboda haka sai ya huta a ranar Lahadi. Su a wajen Kiristoci kenan, su kuma Yahudawa suka ce a'a ya fara ran Lahadi, to shikenan Asabar sai ya huta. Allah sai ya ce walaqad khalaqana as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama masanna min lugu, babu wata gajiya da ta shafe mu. To shi wannan dan bani na iya shi ma wai zai furta kalmar da Allah ya faɗa, wai ya rubuta Qur'ani a cikin kwanaki kaza ba wata gajiya, yana rufe baki Allah sai ya shanye hannun ya bushe nan take. Ku duba aikin da ya yi aiki ne na da'a, to amma da ya nuna isa da kafafa Allah sai ya nuna, to shi kenan tun da isa ka ce gobe ma ka je ga rubuta. To shi ya sanya duk abin da za ka yi ya zama akwai nau'i na tawadu'u, akwai nau'i na kaskantar da kanka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ku duba manzo alaihi salatu wassalam, mushrikan Qurayshawa da suka wulakanta shi suka ci zarafinsa suka yi masa duk wani abu na cin fuska, yanzu ga manzo Allah ya hijira ya koma Madina, Allah ya bashi kafaffiyar daula, an kore shi daga Makka, yanzu ga shi ya zo ya bude Makka. To amma manzo Allah da ya shigo Makka kansa a sunkuye bai daga kai ba saboda tawalu ga Allah. Yanzu in kai ne a ce wani gari sun wulakanta ka, a ce kai mai iko ne, shikenan Allah sai baka nasara a kansu, ka zo ka mamaye su, wace irin kasaita ce ba za a faɗa ba, a cika baki ai kasaita. To yanzu kun gane kun san mun isa abinda za a faɗa kenan. Amma manzo alaihi salam kansa a sunkuye ya shiga Makka dan ya nuna Allah ne aikin ba shi ba, to haka ake so gare ka, Allah ya samu dace. To shine Allah yake ta innahu kana aliyan min almusrifin, ya kasance shi a cikin mabannatan ma, to shine mai girman kansu mai nuna isa. Sai yace walaqad ikhtarnahum, tabbas mun zabi su banu isra'il ala ilmin kuma a bisa sani, ma'ana duk abubuwa da muka yi musu muna sane, ba wai dan ba mu san za su yi mummunan halin da suka yi ba, muna sane za su yi wannan, amma kuma muka zaɓe su. Shi ya sanya Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul ma'ida yake faɗan ni'imar da ya masu, yake cewa ya sanya annabawa a cikinsu, sannan ya sanya su masu mulki bayan sun sha wuccan wahala, sai da ya kai duk wani bani Isra'il ko ka ce majority su mafi yawansu yana da mai masa hidima, yana da mai masa mai wanki, mai zuwa ya masa sefanai, mai yi masa hidimomi, kalla ma ka samu Isra'ili ba shi da yaron gida mai masa aiki-aiki. Wata'ala fikum anbiya'a waja'alakum muluka, aka sanya annabawa a cikinku kuma aka sanya ku ainihin masu mulki, kuma kowanne za ka samu yana da abin hawa, zai wahala ka samu wani yana tafiya ainihin a ƙasa. Yau ashe Allah gafa tamalan wanda suka more masu more, yanzu ga kuɗi cunkus a hannun mutane kuma ana ta wahala, ga kuɗin in ka gansu tili-tili amma wahala ake. Yanzu dan Allah masu wanke-wanke da share-share a gidajensu mutum nawa ne, masu abun hawa ko tsiran keke ma ba musu tagadi a ce kowa yana da shi, ai kaga ba lalle bane ba. To ashe ga wanda ba suka ci duniyar sai sun riga sun wuce, yanzu kawai kada ake. To Allah sai yake cewa mun zabe su ala ilmin, malamai suka ce abin da yasa aka ce Allah ya zabe su domin yawan annabawan da Allah ya musu, babu al'ummar da Allah ya yi wa annabawa su zamo a lokaci ɗaya ma ka samu annabawa ba mutum ɗaya ba a lokaci ɗaya, sannan idan wannan sun tafi wa'annan su taho, in wannan sun tafi wa'annan su taho, duk daga cikin banu Isra'il su ne Allah ya yi wa wannan tagomashi. To saboda haka Allah yake cewa mun zabe su kuma da sani muka yi musu wannan alal alamin akan mutanen lokacin su, ba ana nufin duk duniya ba, saboda mu Allah ya ba mu wani tambari yace kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi, al'umman manzo alayhi salam ita ce tafi dukkan al'ummatai da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko. To nan da ake cewa ala ilmin alal alamin, ana nufin cewa alami zamanihim, mutanen lokacin su ba wani duniya gabaki daya ba. Sai ce wa atainahum min al-ayati, sannan muka ba su ayoyi, ma fihi bala'un mubin, wanda akwai jarabawa mabayyaniya a cikin wannan ayoyi. Malaman tafsiri sun yi ta sabani wani ayoyi ake nufi, wasu suka ce wancan kuda da aka dunga dandanawa suna tare da mutanen Fir'auna, wancan farsana alaihim tufan wal jalal, wasu suka ce a'a ta goma shin da aka yi wa banu Isra'ila. Ku duba yaƙi, aka ce su fito su bi annabi Musa, suka yi kangara da ƙir suka fito, amma kuma Allah ya saukan musu almannu wassalwa. Almannu wassalwa, mai malamai suke cewa wato ainihin naman fakara, ko ka ce naman yan shida, da kuma darba, darba kamar ka ce tatacciyar zuma, suna cikin sabo. Amma ka zo ka ci nama, nama mafi daraja, nama mafi daɗi, kuma ka zo ka sha almannu wassalwa, ka sha almannu. Amma da daɗi ya musu yawa, sai suka ce lan nasbir ala ta'amin wahid, kawai sai dai a ci nama a sha abin nan, kawai udu'u lana rabbaka yukhrijul lana mimma tubidul ardu, mu noma muke so. Ya Allah yau mutum gata sai ce Allah kashe ni, to dai babu lokaci sai mu tsaya a nan abinda muka yi daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure, muna roƙon Allah gafarta mana kuskuren, ya gane da mu daidai. Amin amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Takadda ta farko yace malam Allah ya saka da alkhairi, Allah muna buƙatar a tsaya mu da addu'a, kuma a yi wa hukumar da haƙƙinmu ke ƙarƙashinta nasiha. Yau wata shida ba su ba mu haƙƙinmu ba, sun ɗauke mu muna karantar da almajirai a tsangaya da yara 'yan islamiyya a ƙauyuka ƙarƙashin wani shiri mai suna Besta.
To wannan takardar da ji dai matasa ne suka rubuto, mun sha faɗa muku irin wannan abubuwa. Yanzu da a ce lokacin da abubuwan nan suka makale, sai kuska samu mai unguwa, naku da limamin unguwa, da wani alaramma mai darasu na unguwa, da wani dattijan unguwa, da wani kaunsila, ko da wani fatacce, aka yi tim na mutane huɗu ko biyar, suka je gun hukumar da yawunku cewa matasa kaza sun turo mu godiya cewa kun ɗauke su aiki kuma an yanka musu albashi kaza. To wallahi suna godiya ta goma shin da aka yi musu, aka ɗauke su aiki, kuma a daidai lokacin suna ɗan kokawa wala'alla kun turo haƙƙoƙinsu sun maƙale a wani wuri. To da wannan kuka yi, ƙarshe wata ba zai mutu ba sai kun ji alat. To amma shi matashi wani lokaci baya bin abubuwa ta hanyoyin da ya kamata a bi, shi yasa na ce matasa ne ƙarshe suka rubuta wannan. Ni na san inda masu shekaru ne irin su mai masallaci da makamantansu, to ba haka za su rubuto. Yanzu mu me za mu iya, ni ban ma san hukumar ba, kaga iya abin da zan yi in faɗa a nan, kuma ba lalle ba ne ba saƙon ya isa. In ya isa ma to ai za su nuna ba su baje ba. To amma idan kuka tura wakilai, na farko da godiyar an ɗauke ku aiki, da kuma godiyar ƙila an turo haƙƙinku amma ya makale a wani wuri, to sai kaga cewa insha Allah lissafin ya canza. To ina ba ku wannan shawarar, ku je ku masu wannan takardar da Allah ku samu mai unguwarku, ku sami kaunsilanku da limamin juma'a da duk wasu masu dattaku wanda suke da wata ƙima da kurjini, sai ku koka musu. Insha Allah idan suka je suka yi magana da su, to za ku gano inda abin ya makale insha Allah.
wanda yake cewa Allah ya gafarta malam, ina addu'a Allah ya cika iyayenka ya albarkaci iyalanka, Allah ya cika marigayi mai martaba ya ɗaukaka darajarsa a aljanna. Ya ce dangane da sallar dare, shin yawaita raka'o'i aka fi so yawaita raka'o'i ko kuwa doguwar tsayuwa? Na ga wasu suna zama sai liman ya tafi ruku'u sai su fi shi a gaggauci, wacce nasiha za a yi akan haka?
To, tambayar kusan gaba biyu ce, cewa sallar dare me aka fi so a yi, yawaita raka'o'i ko tsawaita tsayuwa? To, malamai sun yi saɓani dangane da wannan saboda hadisai guda biyu. Akwai ɗaya daga cikin masu hidima ga manzo alaihi salatu wassalam, yace ya ma'aikin Allah, ina neman wata alfarma, ka roƙa min Allah maƙautakarka a aljanna. Sai yace, to, ko dai kana son wani abun ban da wannan? Yace, a shi nake so ya ma'aikin Allah kawai. Sai yace, fa inni bi kathrati sujud, to ni ma yanzu ka je ka taimaka min da yawan nafilfilu. Wasu malamai da suka kalli wannan hadithin sai suka ce, to, wannan ya nuna an fi son yawan nafilfilu da dare, don yanzu ga abinda wancan sahabi ya roƙa kuma ga abinda aka faɗa masa. Wasu kuma sai suka ce, a'a, tsawaita tsayuwa shine abinda aka fi so, saboda hadithin ina jin bara ko ne daga cikin sahabbai wanda yake ta wata nan ya fi sallar dare a wajen manzo alaihi salatu wassalam. Yace manzo Allah da ya kabbara ya yi Fatiha sai ya kama Al-Baqara yayi tai, yace ina cewa in yaje rabin ta zai duka, sai naji ya gama ta ya wuce rabi, sai nace to kila in yaje karshe zai duka, yana gama ta sai ya kama suratul nisa yayi tai, yace ina cewa in yaje rabin ta zai duka, naji shiru, nace to kila da ya karasa ta zai duka, yana karasa sai ya kama Ali Imran. Ma'ana yanzu zaka ce gashi an zo an yi wajen hizifi nawa, a tsaye wajen hizifi goma. Suka ce, to, wannan shi ya nuna ashe manzo alaihi salam ya fi tsawaita tsayuwa a salloli, ƙari da cewa sallolinsa ba sa, raka'o'insa ba sa da yawa, raka'a 11 ne 13, wanda shi yake nuna cewa tsawaita karatu yake. Dan Aisha take cewa manzo alaihi salam lokacin da shekaru wato ainihin suka cin masa, to, sai ya fara sallah daga zaune, idan abinda ya rage ruku'u kusan aya 100 ne, to sai ya tashi. Allahu akbar, me ya karanta a zaune? Yanzu abinda ya rage aya 100, to, alaihi salam sai ya tashi a tsaye. To, sai aka nuna tsaye, aka nuna cewa wannan shi ya nuna ashe tsawaitawar tafi. To, wasu malamai sai suka raba tsakiya, suka ce ya danganci wanda yake da haddan alqur'ani da mai karancin hadda. Suka ce, in kai mai hadda Qur'ani ne, to, ka tsawaita tsayuwa don ka karanta abu mai yawa na Al-Qur'ani, saboda kalmomi da ayoyi a cikin sallah ana nunnun kaladansu samar idan a wajen sallah kake. Misali, yanzu wani ya karanta hizifi ɗaya a cikin sallah, kai kuma ka karanta hizifi ɗaya a wajen sallah, to, shi wanda ya karanta wannan hizifi ɗayan a cikin sallah, nunnun kaladansa za a yi sama da kai daga karanta a wajen sallah. To, sai suka ce, in mutum mai hadda ne da dama, to, ya tsawaita tsayuwa, domin abinda ake yawan karantawa ma a cikin sallah ya fi yawan zama. In kuma baka da hadda mai yawa, to, kai kuma sai ka yawaita raka'o'i. To, wannan shi ne abinda malamai suka faɗa. Gaba ta biyu a tambayar tasa, wasu idan sun zo sallah har ma za su ɗan zauna in liman ya kusa tashi, a in ya kusa duka sai su tashi. To, na farko dai mu sani ita sallar nafila ba wajibi ba ce. Wancan hadithi da yake cewa idan ɗayan ku zai yi limanci ya tsakaita, ya yi wato ma'ana da sauƙi, saboda a bayansa akwai masu yawan shekaru, akwai marasa lafiya, akwai masu bukata. To, wannan ana magana ne akan sallan farilla, ba sallan nafila ba, saboda in ka ga magabata kama daga sahabbai zuwa tabi'ai tun amma kama idan ka karanta cewa in sun zo irin wannan kiyamar Ramadan hatta sanduna suke dogara, saboda tsawaita tsayuwa sai sun dogara a jikin sanduna. Shi yasa ma idan suka yi raka'a hudu to sai sun zauna sun dan huta sannan su tashi su kawo wata hudun. Shi yasa ake cewa at-tarawih ma'ana dan hutu da ba rai iska. To saboda haka kenan wanda zai iya shine wanda zai zo. A nan ba za a ce wai dole liman zai karanta ayoyi kanana ko abin da ayoyi marasa yawa ba saboda ai akwai tsofaffi, a'a. In mutum ba zai iya ba ya halatta ya zo ya zauna akan kujera. Malam mai lahallari yana cewa mutumin da zai iya sallah a tsaye ta nafila kuma yayi a zaune to yana da rabin ladan wanda yayi a tsaye. Yawwa, saboda haka ba laifi bane ba ko kai matashi ne kaji ka gaji ka zauna in ya so idan an kusa da ku sai ka tashi babu matsala akan wannan. Ina fata an gane.
To takarda ta karshe a yau an rubuto irin ta har karo hudu, shi yasa kai za ka karanta. Yace Allah ya kara malam lafiya da imani. Yace malam muna karuwa sosai da wannan tafsir da ake gudanarwa na Ramadan. Da Allah malam muna so bayan azumi a duk kowanne wata ana gudanar da irin wannan tafsir din ko sau biyu ne. Yace wallahi malam jiran shekara nan shekara yayi yawa daga masoyin malam da alarma. Na gode Allah mana gagura ta bai ba din.
To abinda za ku sani abubuwa suna da yawa gaskiya, suna da yawa. Yanzu in na faɗa muku ayyuka da nake za ku ji suna da yawa. Saboda haka wannan ba ya shawara da mai masallaci. Insha Allah ayyuka suna da yawa. Kada a zo a fara zuwan ko kuma ku ki zuwa. Allah ya dace da mu. Allah ya mana gamdakatar. Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ka ba mu damana mai albarka. Duk abin da muke tsoro da wanda muka sani da wanda mu sani ba Allah ka magance mana. Iyayenmu da suka rasu ya Allah ka gafarta musu, wanda suke raye Allah ka sa mu cika da imani. Ya Allah wannan azumi ka sa muna daga cikin masu cin gajiyarsa wanda suke dacewa da gafara da rahama da intawa daga wuta. Ya Allah daidai din da muka yi kun muke sa rai yi nan gaba Allah karba mana. Kurakuran da muka yi a baya da wanda za mu yi nan gaba muna roƙon yafiyarka ya Allah da gafararka. Ya Allah ka zaunar da wannan gari na mu lafiya, ka zaunar da wannan jiha ta mu lafiya, ka zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya gabaki ɗaya. Wanda suke so su tada hankalin bayinka Allah ka tashi nasu hankulan kafin su tashi hankulan bayinka. Idan masu shiriwa ne Allah ka ganar da su su daina. Allah ka kiyaye mu daga dukkan sharri. Ya Allah ka gafarta mu iyayenmu wanda suka rasu. Ya Allah wanda suke rayuwa Allah ka sa mu cika da imani. Matasan mu mazan su da matan su Allah ka shirya mana su. Allah ka yi riko da hannayen su. Allah ka kinsa nagarta da da'a a cikin zukatan su. Marasa abin yin cikin su Allah ka hore musu abin yi. Wanda suke da shi Allah ka rika ka sanya musu albarka. Marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya. Masu lafiya Allah ka kara mana lafiya, ka ni'imta mu da biyayya gare ka da lafiyar da ka ba mu. Ya Allah ka nuna mana gaskiya, gaskiya ce ka ba mu ikon binta. Ka nuna mana fata-fata ne ka ba mu ikon nisantar sa. Ya Allah ka fi mu sanin bukatun mu alkhairi, Allah ka biya mana. Shugabannin mu Allah ka yi riko da hannayen su. Allah ka dora su akan daidai. Allah ka saka tausayi da gaskiya da rikon amana a cikin zukatan su. Allah ka ba su mashawarta makusata na kwarai. Inda suke daidai Allah ka ba su ikon dorawa. Inda ya zamo sun kuskure Allah ka tsinkayar da su kuskuren ka ba su ikon gyarawa. Allah mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya da sauke haƙƙin da ka dora nasu akan mu. Allah ka yi mana gamdakatar. Allah ka yi mana gamdakatar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.